Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen hurar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 10 ga watan Janairun shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kan labaran,
to Malam Ibrahim, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya shawarci al'ummar kasar Congo game da zaben kasar su da ake ta jinkirtawa. Bayan haka, bayan da ya ji wato majalisar dokokin kasarsa ta fara tunanin tsige shi, shugaban Afirka ta Kudu ya bada sanarwar wani mataki da zai dauka. Sannan dubban 'yan kasar El Salvador sun shiga tsaka mai wuya a nan Amurka.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan sandan Najeriya na musamman sun kara damke wasu miyagu.
Ga ba shi ba sha, to shine ya sa ni na zo na fara satan shanu. Awaki haka ina samun abin da zamu ci.
Za kuma a ji cewa rikicin Benue ya ritsa da wasu 'yan sanda.
Su wa'annan 'yan sanda suka afko musu abin da ake kira ambush, to dalilin haka dai muka rufa 'yan sandanmu guda biyu.
Kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirinsa na dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikin kullu labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga hukumomi a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo cewa kada su kara jinkirta babban zaben kasar, su yi kokari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar. A cikin wannan dambarwar siyasar a kasar, akwai yiwuwar fadawa cikin wani rudani da zai sa a sake dage zaben, a cewar Antonio Guterres a cikin rahoto da ya aikewa kwamitin sulhu akan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta Majalisar Dinkin Duniya a Congo da ake kira MONUSCO. Gwamnati da 'yan adawa sun kulla wata yarjejeniya a ranar 31 ga watan Disamban shekarar 2016, wanda ake kira ga shugaba Joseph Kabila ya sauka daga mulki bayan zaben shekarar 2017, amma sai aka ta jinkirta wannan zaben, lamarin da ya janyo yakin basasa a kasar kuma ya haifar da fargaban cewa Kabila mai shekaru 46 a duniya zai iya neman ƙarin wa'adin mulki don ya dora akan shekaru 17 da ya kwashe yana mulkin kasar. Yanzu dai zabukan da suka hada da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi an shirya za a yi su ne a ranar 23 ga watan Disamba na wannan shekarar 2018.
Shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya sanar jiya Talata cewa zai kafa wata hukumar bincike da za ta yi binciken cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar, biyo bayan barazanar majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki. A ranar 13 ga watan Disamba da ya gabata ne, wata kotun Afirka ta Kudu ta ba da umarnin a kafa hukumar binciken a cikin wa'adin kwanaki 30 don ta gudanar da wannan aikin. Zargin cewa an kwace kasar daga hannun masu kasar na asali, wato al'ummar Afirka ta Kudu, wani muhimmin batu ne da ke buƙatar a tantance kuma a kawo ƙarshensa, inji shugaba Zuma a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa ya buga. Ya ƙara da cewa dalilin haka ne ya yanke shawarar kafa hukumar binciken. A cikin watan da ya gabata ne, jama'iyyar ANC mai mulki ta zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaba don ya maye gurbin Zuma, wanda ya sauka daga shugabancin jama'iyyar biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye shi, amma zai ci gaba da zama shugaban ƙasa har sai an yi babban zaɓen ƙasar a shekarar 2019.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sama da bakin haure 260 daga kasar El Salvador ne suke cikin matukar damuwa biyo bayan hulicin gwamnatin Trump na cewa za ta kawo karshen zaman su a nan Amurka idan aka zo karshen zaman nasu da suke yi a karkashin wani shirin gwamnati mai suna TPS a ranar 9 ga watan Satumbar shekarar 2019 akasarin su za su koma a kasar su saboda za su kasance baki da ba su da izinin zama a nan Amurka kana kuma za su rasa duk wata kariya da ke hana a kore su daga Amurka da ƙarfi za a kyale waɗanda suke rike da takardun izinin zaman Amurka na green card ko kuma waɗanda suke rike da visa mai alaka da iyalan su ɗan kasar El Salvador sun shigo nan Amurka ne saboda ba su da inda za su je bayan da wasu manyan girgizan kasa guda biyu suka afkawa kasar su suka lalata musu garuruwa da gidajen su a shekarar 2001 gwamnatin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ita ce ta ba su izinin zama na wucin gadi a matsayin mataki na agaji ita kuwa gwamnatin Trump tana ganin cewa tuni ɗan kasar El Salvador ko kuma kasar ta kammala farfadowa daga wannan bala'i na girgizan kasa da ya afka mata a shekarar 2001 don haka ya kamata ɗan kasar su koma gida
wani dan majalisar dokokin Iran ya ce kimanin mutane 3,700 aka kama a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a fadin kasar wannan jumla da ya bada ta zarce alƙaluman da aka bada a can baya dan majalisar na Iran Mahmud Sadiqi wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran kasar na Akana ya ce da yake hukumomin tsaro daban-daban ne suka kama masu zanga-zangar za a wahala kafin a gane yawan mutanen da ke tsare a hannun hukuma a halin yanzu kuma kungiyar kasa da kasa mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International tana kira ga hukumomin Iran da su gaggauta gudanar da bincike akan rahotannin da ke nuna cewa akalla mutane 5 sun mutu a hannun jami'an tsaro yayin da suke fatattakar masu zanga-zangar makonni 2 da suka wuce
shugaban kamfanin sayar da kaya ta yanar gizo wato amazon.com kenan Jeff Bezos ya zama attajiri mafi kuɗi a duniya wanda ke da zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 105 a cewar mujallar tattalin arziki ta Bloomberg yayin da kasuwar hannun jari take cirewa sama a tsakanin 'yan kwanakin farko na wannan sabuwar shekarar 2018 arzikin Bezos ya yi tashin gurin zabi a cikin kwanaki 5 kacal dukiyarsa ta karu da dala biliyan 6 masu nazarin harkokin kuɗi sun sami sabanin ra'ayi a kan ko Bezos shine mutumin mafi kuɗi a duniya ko kuma watakila Bill Gates mai kamfanin Microsoft shine ya zarce kowa kuɗi Gates yana da arziki sama da dala biliyan 90 amma masana harkan kuɗi sun ce dukiyarsa da za ta fi hakan in ba saboda yana yawan jin kai da kuma ba da taimako da yake a sassan duniya daban-daban ba
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda rundunar 'yan sanda ta musamman da ke ƙarƙashin ofis ɗin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ta kai tsaye dai. Ta sake damƙe wasu masu sace mutane da dabbobi da kuma sauran aika-aika a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hassan Maina kaina gare ka.
Ga ba shi ba sha to shi ne ya sa ni na zo na fara satan shanu da awaki haka na samu abin da za mu ci. To daga baya shi ne wata rana a Zaria na zo na haɗu da wani mai suna Jibril. Shi ne sai ya ci min ai wancan satan shanun da nake yi. Ba kuɗi in zo in bi shi shi zai koya man hanyar da za mu bi mu dinga samun kuɗi shi ne ya kawo bindiga da uniform muka yi sata a hanya can wajen Kano na ya bani 50,000 a rana inda ya bani 50,000 ni da ni na samu 15,000 10,000 sai na ga na samu kuɗi mai yawa shi ne daga nan sai na fara bin shi
wani jagoran gungun masu satar mutane kenan akan hanyar Abuja zuwa Kaduna Kaduna zuwa Zaria Zaria zuwa Kano ke min karin bayani dangane da yadda aka yi ya faro wannan mummunar sana'a a wannan karo dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar damke waɗanda ke samar da bindigogi da harsasai ga masu satar mutanen a ciki hadda wani dattijo dan shekara 79.
Amma me ye sunanka?
Sunan Abdulrashid Riba.
Shekaranka nawa?
79.
Nane garin?
Kada mallam.
Ke me kai aka kawo kana?
Ni su maharbi ne.
Ake fotsa mu gudanawa ka sayar
biyar.
Eh kai ina ke samu su?
Mami Dauji shine kawo mun.
Shi ina ke samu su Daujin?
Yace ina zuwa bakin ruwa, ina zuwa da dama bakin ruwa inda ke sauke ka.
Shi kuwa wannan matashi aikinsa shine samar da harsasai ga barayin mutanen wanda ko a ranar da aka damke shi ya sayar da harsasai kusan 1000 ga masu satar mutane.
Me kake yi aikin ka?
Sayar da ammunition.
To me kake sayarwa?
A wani abu ta ne wanda ya siya ya ce mun da cewa za su siya ne su kare dukiyansu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin takakkaɓe masu satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da ma sauran manyan hanyoyi a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Jere a Najeriya.
Kuma a gaida Hassan, to daga Abuja kuma bari mu kada jihar Benue, inda rikicin manoma da makiyaya ya rutsa da wasu 'yan sanda biyu. Zainab Babaji gare ki.
Lamarin ya auku ne a karamar hukumar Logo da ke jihar Benue, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue ASP Moses Yamu ya shaida mun.
Su wayannan 'yan sanda suka afko musu abin da ake kira ambush, to dalilin haka dai muka rasa 'yan sandan mu guda biyu, muka samu muka curo sauran ma'aikatan mu wanda suka je suka tunkare su, suka kore su, suka koma dai cikin daji da shi kuma dare ne, kuma zo san bai mu sanin wannan hanya. Amma yanzu dai an kara ma'aikata a wannan area da
to amma iya kama waɗansu tun da aka fara wannan kashe-kashe.
Eh, an kama mutane kaman guda 8 makon da ta wuce, kuma an gushi da an kai su kotu mako a cikin ranar Juma'a 2, kuma yau aka kai su kotu.
To amma wani yanayi ake ciki?
Yanayin dai akwai tsoro dai a zukatan mutane, musamman wanda suke ta can yankunan boda da Nasarawa. Amma hukuma federal government general ta ɗau mataki a kai, wanda inspector general of police IGP Ibrahim Idris ya turo ma'aikata wanda shi ma kamar yanzu haka da nake magana da ke yana nan a jihar Benue, saboda wannan akan a tabbatar cewa wannan kashe-kashen ta tsaya haka.
Sakataren hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue, Emmanuel Shior, ya ce akwai akalla 'yan gudun hijira fiye da 80,000 a sansanoni 4 da gwamnatin jihar ta tanadar, da kuma wasu fiye da 10,000 daga kudancin kasar Kamaru da ke gudun neman mafaka a jihar ta Benue.
Sun kai guda kamar 80,000 refugees masu suna gudu a southern Cameroon domin da mansu a cikin kantin nasu. Sun gudu sun shiga Kwande local government. Su kuma suna dewa above 10,000.
Fiye da 10,000 kenan.
Amma so far government na Benue state ne kawai yana shan wahala da su a can.
Mr. Emmanuel ya kuma buƙaci hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa, wato NEMA, da sauran ƙungiyoyi da su agaza wa gwamnatin jihar ta Benue, wanda tuni ta kai wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci da wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba ga wannan somon taɓin.
A sakamakon rikice-rikicen da ake fama da su a wasu jihohin Najeriya, Farfesa Abdullahi Ashafa na Jami'ar Kaduna ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a game da rikice-rikicen.
Gaskiya al'amarin yana da ban tsoro, yana da ban takaici. A yayin da ake samun rikice-rikice kowane ɓangare na Najeriya, arewa ga tsakanin makiyaya da manoma, can wannan arewa kenan, ga can arewa maso gabas na rikicin Boko Haram din nan, daga arewa maso tsakiya shi ma ga nan rikice ko'ina, musamman kuma can ɓangaren kudu. To gaskiya abubuwa ne da dama waɗanda suka haɗu suke jawo waɗannan rikice-rikice.
To Farfesa, rikicin makiyaya da manoma ya daɗe ana yin sa tun shekaru aru-aru. Shi menene dalilin da yasa ba za a iya samun maslaha ga waɗannan rikice-rikice?
Da ƙarfi da Allah, rikicin manoma da makiyaya abu ne da yake da tarihinsa can nesa ba kusa ba. Amma kuma ko da can ɗin ana samun yadda ake maganin abubuwa ɗin. Amma a yanzu sai aka maida abin wato aka siyasantar da rikicin, wanda kuma duk abin da aka maida shi na siyasa ko ko aka shigo da wani abu kamar addini to abu ne wanda gaskiya zai zama tumar wuyaci a dinga samun maslaha. Kaji babban dalilin da yake kawo wayannan abubuwa din kenan. Kaga na farko wayannan abubuwa suna faruwa a arewa maso yamma, wanda kaga duk za a ce musulmi ne, Hausawa ne da Fulani, to amma ba a kawo maganan kabilanci ko maganan addini ko maganan siyasa ba. Abin da ya shiga arewa ta tsakiya aka maida shi kabilanci da kuma addini, musamman kuma wato kudancin Najeriya abin sai zamanto ga siyasar da kabilanci kuma ga maganan addini duk ya shigo ciki, suka taru suka dumalmana abubuwa din.
To waɗannan rikice-rikice sun faru a jahohi da dama irin su Kaduna, Benue, Taraba da kuma Rivers. Shin me ya tado waɗannan rikice-rikice a wannan lokacin?
To kamar yadda dai na faɗa tun farko, al'amari ne wanda aka shigo da siyasa ciki. Wannan gwamnatin muhawar shugaba Muhammadu Buhari ana ganin dan arewa ne, musulmi ne, Bafulatani ne, kuma waɗanda suke da tunanin cewa saboda haka baya sa ido, baya yin maganin abin ko kuma baya yin abin da ya dace yayi game da al'amarin, to wannan kuma kaga ba gaskiya bane.
Da malawul labiya shine cigaban Najeriya.
To sai muna aikin gafara an saurari fashin baki da daga Profesa game da rikice-rikicen da ake yi a Najeriya ga wannan sumuntubin da na yi tayinsa tun farko.
Da yake magana taron lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC bata dage wajen tabbatar da magutikakken shugabancin hukumar ba.
Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu. In har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a dauke su da muhimmanci, to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi, to dole a yi shi ba sani ba sabo, babu dan gida babu bako. Duk wanda aka tabbatar da cewa yayi laifi a hukunta shi, amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su, wasu kuma za a ce za a musu hukunci, to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki.
To sai a bi mu a shirin hantsi don a ji cikakken rahoton. Yanzu kam bari mu za ku dage gefe guda Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, wadda yake ziyarar neman masu zuba jari a nan Amurka da ma wasu ƙasashe su je jiharsa ta Katsina domin buɗe masana'antu, ya kawo mana ziyara sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Talata. Ba safai muke saka ya hirarraki a wannan shiri ba, amma ganin ya taɓa riƙe muƙamin kakakin majalisar wakilai ta tarayya, kuma ganin irin sukar da majalisar yau take sha kama daga batun albashi da cushe da sauransu, muga ya kamata ko zai iya gaya mana a saninsa abin da ke faruwa. Na fara ne da tambayarsa shin zargin kashe magudan kuɗaɗe da ake yi wa ƴan majalisa haka maganar take, rashin fahimtar majalisar ne ko dai ana musu rashin adalci?
To na farko dai ga wannan ƙarnin matsalar da aka samu lokacin da aka anshi mulki wato 1999, sai aka zo wanda aka zaba tsohon soja ne wanda ya shugabancin Najeriya
a da
a ƙarƙashin soja wanda duk ikon nashi ne, sai ya shigo cikin wani iko kuma an kawo shi ne da cewa ya zo ya gyara abin da ya lalace. To sai ya zo da wannan abin a kan shi, bai san aikin majalisa ba, bai san ɓangaren shari'a ba, sannan kuma ita kanta siyasa da ta kawo shi. To ikon da yake san yana da shi, to kuma tsarin mulki bai ba shi wannan ba. Sannan kuma su kansu ƴan majalisar sabi ne, ina ɗaya daga cikinsu. Amma ma a lokacin sabi ne, ba sani muka yi ba, shi ya taho da nashi ra'ayi na tsohon soja an kawo shi gyara abin ne lalace mu kuma mun zo mun karanta doka ta ba mu ikon yin kaza amma kuma bata ga mana yadda zamu yi kazan ba koyo ake yi to wannan yasa an samu babban matsala
to ranka dai har yanzu koyon ake kusan shekara 10 wani
a'a ai an ci gaba ko mu ka lokacin da to ai ina dauko muka zargi wuri biyu wanda yake shi kanshi da ya koma baya yana dama
shi tsohon shugaban kasa ba sanjo kenan
lokacin da muka zo ɗan majalisar suka ce to maimakon a dauki kwangila a bias tunda mun ga kwangilar da aka baya ta gyare-gyare to wani ya so furniture din da za a sa a gidaje ayi lissafin kudin furniture din nan a ba kowane member bayan shekara 4 ayi gwanjan su saboda wanda ma zai zo zai ce sababbi gidan ma ita furniture shekara ce ya kanta shekara 4 to wannan ya sa aka samu matsala kwarai da gaske wa'ansu ƴan kasuwa ne sun bi ta hanyar gwamnati suna ganin kamar to amma ko an ba dan majalisar kaso zai je su to wannan ya ciwa-ciwa ta gwamnati akan wani abu dai amma ganinta wa'ansu ba su ji daɗi ba su ma da suke rike da gwamnati a lokacin ba su ji daɗi ba sai kuma aka zo kan batun maganar abin da ake cewa constituency project abin da ake nufi da constituency project ni wakili ne mutane na suna son kaza suna son kaza ba hanya da za a bi a taimaki mutanen kamar ta kasafin kuɗi to an ce a sa wannan abin cikin kasafin kuɗi su can ba su sa ba ƴan majalisa sun amfani da damar su sun sa wa'annan abubuwa
duk da cewa tsarin mulki ya ce ba ku da iko ba ƴan majalisa ba su da iko su yi haka
wa ya ce maka wani tsarin mulki ai ikon ɗan majalisa yana nan akan kasafin kuɗi
tsarin mulki ne yanzu yace in aka tura ma kasafin kuɗi ko ku amince ko kar ku amince amma dai ba ku amince ku canza wani abu
a'a wa yace
tsarin mulki haka
da ina wani tsarin mulki yace
na wanda ake amfani
ai ba wani ba wata doka shi majalisa power din su tana nan ga budget ita ce number 1 ikon din su
suna da
ma suna da power of the pass suna yin gyara wato babban matsalar take faruwa shine inda ma jam'iyya daya take da majalisa take da gwamnati to babu tattaunawa
a da can kenan ko har da yanzu
wal ina ganin abin da ya samu tangarda tun daga farko zai dauki dogon lokaci kafin a samu
warware shi saboda haka zargi da ake wa wannan karin majalisa na yanzu nan in ka kwatanta da nawo kana gani ana musu adalci ko kuma dai rashin fahimta ce
wato akwai abin a ya dame
to
abin ya dame matsalolin da aka samu ma na kuɗi su kansu suna da nasu dalilan da yadda suka taso
wannan cushe da ake cewa sun an cushe da menene
to ni dai ka ga rabona da majalisa tun 2007 saboda ka duwan sabuwar da suke faruwa kamar da kike labari haka nake jin labari amma dai na san babban matsalar ta faruwa bayan 2007 saboda matsaloli da aka samu na gado da rikice-rikicen musamman lokacin da tsohon shugaban kasa Allah ya mashi ya bashi rashin lafiya larurar rashin lafiya da kuma abin da ya biyo baya har lokacin da aka samu mai gadan shi wa'annan abubuwa sun damula al'amura da yawa a majalisa wanda kuma su suka haifar da abubuwa da yawa wanda suka biyo majalisar har zuwa yanzu
gwamna Aminu Bello Masarai wannan takardu da ke gani gaba na takarda ce ko kuma ce wasiƙar da takwaran aikin ka na Kaduna ya rubuta shugaba Buhari ne inda yake koke-koke game da yadda tafiyar da gwamnatin tarayya da mutane da ke kewaye da shugaba Buhari shin menene ra'ayin ka game da cewa
ba ni ko ta nake zaka tambaye ni abin da ya shafi jihar Katsina ne
ai ranka da dai ai mun yi magana jihar Katsina kai babba ne a jam'iyyar APC
dakata a takaice gwamnatin jihar Kaduna ra'ayin shi ya fadi mai yiwa ce ba ra'ayi na ba kenan mai yiwa ce ba ra'ayin wani gwamna ba ne amma kuma yana da yancin ya hidi ra'ayin shi
kaga musu da
ni ban gamsu da na ce maka da yana da yancin hidi ra'ayin shi
amma kaga musu da cewa yadda shugaban kasa Buhari ke da waɗanda ke
ni ban yadda da magana cewa wa'an suke tahiyar da gwamnati ba shi ba
ba ma haka ba zancen cewa waɗanda suke gewaye da shugaba Buhari yan dagaji ne ba su san abin da suke yi ba
to wannan a'a wato kullun akwai matsala na yin wa jam'iyya aiki akwai wanda ke wa jam'iyya dan campaign ne a yawo da shi, akwai wanda yake zama a office yake tsarawa jam'iyya an anje ga abin da za a yi, sannan akwai waɗanda suke sa mai suke oilin tafiyar jam'iyya. Mafi yawan wanda kafi gani a irinmu ne masu yawo masu magana, amma ita magana wata tana da tushe, tana da dalili, kuma tana da abin da yake kawowa ana tafiya a yi ta. To saboda haka wani zaka san shi wani baka san shi ba, saboda haka kada in ba kana da cikakken bayanin tun daga fara aka fara abin nan har zuwa yau ba, baka iya cewa wani bai bada gudunmawa ba ko ya bada gudunmawa. Kuma wani wanda ya bada gudunmawa ya kawo shi, wani wanda ya bada gudunmawa kuma kai ka san ya bada gudunmawa, to shi ya kawo shi, to sai kuma ka ce
to ina zance rashin kwarewa.
To rashin kwarewa ba ya danganta ga irin aikin da aka ba mutum, me ya kwarewa? Ai ita kanta kwarewa magana wani abu ne wanda yake ba tukin mota bane ballan, dan aka ce ka ba mutum tukin mota shi ko keke iya.
Mai girba gwamnati mutane uku ke shan suka karkashin gwamnati shugaba Muhammadu Mamman Daura, Abba Kiyari da tsohon sakataren gwamnatin tarayya. Ka ga musu da yadda suke ayyukan su. Ko dake na san kai ba jaji
ni na farko ba ni dauke su aiki ba, ba ni suke wa aiki ba,
ka zo ganin shugaban kasa suna mutunta.
A ai ni ban da matsala ganin shugaban kasa.
Kana jin shugaba Buhari zai sake takara ko dake na ga jarida?
Ni ina cikin masu neman ya kara takara,
amma ai alƙawari ya ce shi wa'adi guda zai yi.
Waye wa alƙawarin?
Akwai jarida ko
waye wa alƙawarin? Jarida ba wani ya ce ba.
A shi ya faɗa haka,
ya ce maka kana da recorded abin da din shi ya ce haka. To mu a matsayin mu na ƴan Najeriya ai muna da ikon mu tilasta mashi.
To zai muku aiki kenan uku tilasta mutum yin abin da bai so?
Eh, kware ka. Ai kai ka sani, ka sani na sani. Mu tsarin mulki ma yadda muka taho da shi, in an ga ka cancanta a tilasta maka yi, in ka ki a yake ka.
Mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, mun gode kwarai da
gaske
samun lokaci a ziyarce mu nan sashen Hausa na muryar Amurka. Allah ya mashi ku gida lafiya.
To madalla.
Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin bakon namu gwamna Aminu Bello Masari da tawagarsa da Chibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan Nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida Sahabu da tawagarsa, yanzu kuma ga Babu Makiri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga hukumomi a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo cewa kada su ƙara jinkirta zaɓen ƙasar, su yi ƙoƙari su yi zaɓen kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar. A cikin wannan damarwar siyasa a ƙasar akwai yiwuwar faɗawa cikin wani rudani wanda zai kai ga sake ɗage zaɓen, a cewar Antonio Guterres a cikin rahoton da aikewa kwamitin sulhu akan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo da ake kiranta MONUSCO. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya sanar a jiya Talata cewa zai nada wata hukumar bincike da za ta binciki cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin ƙasar, biyu bayan ikirarin Majalisar Dokokin ƙasar na yunkurin tsige shi daga mulki. A ranar 13 ga watan Disamba da ya gabata ne wata kotun Afirka ta Kudu ta ba da umarni a kafa hukumar bincike a cikin wa'adin kwanaki 30 don ta gudanar da wannan aikin. Sama da bakin haure 260 daga ƙasar El Salvador ne suke cikin matukar damuwa, biyu bayan hulicin gwamnatin Trump na cewa za ta kawo ƙarshen zamansu a nan Amurka. Idan aka zo ƙarshen zaman da suke yi a ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna TPS a ranar 9 ga watan Satumba shekarar 2019, akasarin su za su koma a ƙasar su saboda kasancewa ba za su yi baki marasa takardu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni na Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.